Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Fara da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, barkanku da dare, da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta ɗau mataki a kan masu amfani da shafukan sada zumunta na zamani wajen tada hankulan jama'a. Za mu ji kowane irin mataki ne. Za kuma ku ji cewa kwamitin haɗin gwiwa na Majalisar Dattawa da wakilai da yake kula da aikin 'yan sandan Najeriya ya saurari bahasin jama'a akan gyara dokar da ta kafa hukumar 'yan sandan ƙasar domin yi mata gyara. Za ku ji ƙarin bayani. Sannan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan hukuncin da kotu ta yanke na cewa Majalisar Dokokin Jihar Kano ba ta da hurumin bincikar zargin karɓar rashawa da ake wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Lambar da za a kira ita ce 2022052655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero number. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe, ina kuma tare ne da Hadiza Kyari wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Ayau Alhamis, dangin George Herbert Walker Bush na ban kwanan ƙarshe da shugaban Amurka na 41 a wata jana'iza da aka yi a garin Houston da ke jihar Texas. Jirgin da ya ɗauki gawar tsohon shugaban daga Washington ya isa birnin Houston da yammacin jiya Laraba. An kuma ajiye gawarsa a cocin St. Martin Episcopal, inda zai kwana domin a ba jama'a damar kallon akwatin da ke ɗauke da gawarsa da aka rufe shi da tutar Amurka. Bayan jana'izar tasa, wace mutane kalilan ne za su halarta, za a ɗauki gawar a wani jirgin ƙasa na musamman inda za a yi tafiyar kilomita 120 da ita zuwa inda za a binne shi a ɗakin karatunsa da ke ginin Jami'ar Texas ta A&M. Ɓangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Yemen sun hallara a Sweden a wani sabon zangon tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar wanda aka kwashe shekaru 4 ana yi. Rahotanni sun nuna cewa rikicin na Yemen na gab da jefa ƙasar cikin matsalar yunwa. An fara tattaunawar ce a birnin Rimbo a ranar Alhamis ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan zaman sasantan rikicin shine na farko cikin shekara biyu wanda aka yi tsakanin gwamnatin ƙasar ta Yemen mai samun goyon bayan Saudi Arabia da kuma 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikici ya ɓarke a tsakanin manyan hukumomin zaben ƙasar Afghanistan biyu kan sakamakon zaben 'yan majalisu da aka yi a watan Oktoba a birnin Kabul da kewaye. Hukumar da ke sauraron koke-koken zaben mai zaman kanta ta soke dukkanin kuri'un da aka kada a lardin Kabul saboda a cewarta an tafka magudi da karya ka'idojin zabe. A yau ne kuma hukumar da ke sauraron koken, wacce ake kira AIECC a takaice, ta kori wasu manyan jami'an hukumar zaben ƙasar su biyar waɗanda ke da alhakin gudanar da zaben. Kakakin hukumar ta AIECC, Alireza Rouhani, ya ce an ci tarar jami'an dala 1,333. Ita dai hukumar zaben da ake kira AIECC ta yi Allah wadai da wannan mataki, tana ma cewa bai ta da kullin siyasa ne. Wata babbar kotun Rwanda ta wanke shugabar 'yan adawa Diane Rwigara daga tuhume-tuhumen da ake mata kan zargin yin damfara da haddasa rikici. A watan Satumba 2017 aka tsare Rwigara, wata ita ce jigon 'yan adawan ƙasar. Hukumomin Rwanda sun tsare Rwigara mai shekaru 37 bayan da ta yi yunkurin karawa da shugaban Paul Kagame a zaben shugaban kasar a watan Yulin shekarar 2017. An dai hana ta tsayawa takarar bayan da aka zarge ta da laifin kafan sa hannun wasu masu goyen bayan ta.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Kaduna, Najeriya, inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta ɗau mataki akan masu amfani da shafukan sada zumunta na zamani wajen tada hankulan jama'ar jihar. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani daga Kaduna.
Mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan da ya karin haske game da kalaman gwamnan jihar Kaduna a wajen wani taro na samar da maslaha game da dukkanin kalaman da ka iya tada tarzoma a jihar Kaduna.
Takamaimai abin da gwamna ke nufi shine duk wani wanda ya amfani da furici ko kuma da shafukan sada zumunta na zamani idan ya kawo matsalar tsaro inda za a samu rasuwar mutane, bige-bige, kashe mutane, dukiyoyinsu da kuma rasa rayukan mutane, gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro a jihar Kaduna ba za mu lamunci haka ba. Amma ba wai muna wa 'yan jaridu karen ɗaya ba ne ko jiran mikiya, ko kuma muna wa mutane linzani a kan fadin albarkacin bakinsu. Gwamnatinmu kowa ya faɗa abin da zai faɗa, amma an kai wani firici wadda ba gaskiya ba ne, wadda ƙarya ce, wadda za ta kawo tashin hankali, gwamnatin jiha da jami'an tsaro za su yi aikin su. Akwai wani ɗan jarida wanda ya ruwaito ya ce wai Filani makiyaya sun kashe ɗalibai 5, to wannan sai a tafa mata.
Ko me ra'ayoyin al'ummar jihar Kaduna game da wannan mataki da gwamnatin ta ce za ta ɗauka?
Sunana Bashir Abdullahi Maraban Jos. Furicin mu in za a tsaya akan dokan, muna da goyon baya akan haka, sai dai babban matsalar shine a ce an saka siyasa a ciki na in ka yaba wanda suke so ka yaba ya zama komi ka faɗa ka kyauta, amma in ka faɗi kai kuma ra'ayinka ya zama shine dokai. In aka yi haka gaskiya babu adalci a ciki.
Sunana Fatima Suleiman Maharaz. Gaskiya abin da gwamna ya ce yayi daidai, saboda sai ana zaune lafiya ake iya komai, kuma kaga irin wannan abubuwan za su iya haifar da fitina, kuma shi harshe in baka kame shi ba zai iya haddasa duk wani abun fitina.
Maganar 'yancin bayyana ra'ayi da kuma hana kalaman batanci dai wasu abubuwa ne da ke kawo cece-kuce. Amma dai ɗaya daga cikin malaman sashin shari'a a Jami'ar Bayar ta Kano, barista Mustapha Musa Maraban Jos, ya yi ƙarin haske.
Wannan zaga al'amari ne wanda ya zo ƙarƙashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999, wanda aka yi ma gyaran fuska, wanda ya ba 'yan ƙasa 'yancin faɗin albarkacin baki su akan duk wani al'amari da ya shafi zamantakewar mutane a matsayin sanar ɗaiɗai kun mutane ko kuma al'umma don kula gaba ɗaya, kuma wani al'amari da ya shafi gwamnati ko shafi addini ko duk wani abin da ya shafi yanayin zamantakewar rayuwarsu. To amma shi wannan sashe na 39 da ya ba 'yan ƙasa damar faɗin albarkacin bakinsu ba sakakken sashe ba ne, sashe ne wanda aka yi mai tufka a ƙarƙashin sashe na 45 na shi dai kundin tsarin mulkin Najeriya, wanda ya nuna cewa shi wannan sashi duk da yake ya ba ɗan ƙasa 'yancin faɗin albarkacin bakin shi, to kuma bai ba shi damar tsallake wata gaba ba har ya kai ga inda in ya faɗi wani al'amarin kuma zai tada hankali ko kuma zai taɓa mutuncin wani ko zai taɓa darajar wani ko zai taɓa zamantakewar wani ko zai taɓa dukiyar wani a dalilin wannan furucin nasu.
Barista, wasu za su ce wannan ɓangaren shari'a ne ya kamata ya yi ko ɓangaren zattawa?
Shi gwamnan jiha ko shugaban ƙasa ko shugaban ƙaramar hukuma a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya ai shine shugaban samar da tsaro a yankin sa, don haka duk inda ya ga wani abin da zai iya tayar da rigima ko kuma ya ma tayar da rigimar, to shine ya kamata ai bincike dauki wannan mai laifin da ake zargi a kai shi kotu. Don haka wannan bangare ne wanda ya shafi gwamna.
A ranar 1 ga wannan wata ne dai hukumar zaben tarayyar Najeriya ta cire takunkumi ga dukkanin 'yan takarar gwamna da majalisun jihohi a wannan ƙasa, da nufin ganin sun samu damar yakin neman zaben, da wannan ne ya jawo aka yi wannan taro domin ganin ba a yi katobarar da za ta kawo tashin hankali Kaliba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gai da Isa Lawal Ikara, yanzu kuma bari mu leka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za ku ji cewa kwamitin haɗin gwiwa na Majalisar Dattawa da Wakilai a Najeriya da ke kula da aikin 'yan sandan ƙasar ya saurari bahasin jama'a kan gyara dokar da ta kafa hukumar 'yan sandan ƙasar ta shekarar 1943 domin yi mata gyara. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani daga Abuja.
Majalisar ta ce tana neman ta sauya dokar da ta kafa hukumar tsaron cikin gida ta 'yan sanda domin a inganta ayyukansu su tafi daidai da zamani. Majalisar ta ce ta lura cewa akwai abubuwa launi-launi da na yaudara da sace-sace da suka bullo bayan an kafa dokar 'yan sanda a shekara 1943 wacce ake amfani da ita ya zuwa yanzu. Sanata Tijjani Yahaya Kaura shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda a Majalisar Dattawa.
Muna son kawo dokar 'yan sanda wadda za ta tabbatar da cewa ana kiyaye haƙƙin bil'adama, ana kiyaye haƙƙin mutum wanda ya kamata a aishi. Na biyu, wannan doka za ta duba irin ba su samun pension ɗinsu da gratuity cikin lokaci idan suka bar aiki ko suka mutu, ba su da kayan aiki, ba su da motoci, ba su da gidaje. To duk wani abu wanda kake tsammanin dan sanda yayi maka na kare lahiyarka da dukiyarka, idan ba shi da irin waɗannan abubuwa na more rayoshi waɗanda za su inganta rayoshi, shi ma yana da wuya a samu ingantaccen tsaro a kan shi. To waɗannan muhimman abubuwa su ne suka sa muka ga cewa ya kamata a canza wannan doka, a gyara ta, a yi mata kuskurima yadda za ta yi daidai da lokaci. Kuma ba nan kawai za a tsaya ba, za a tabbatar da cewa an samu musu gidajen kwana, an samu musu motocin aiki, an samu musu bindigogi waɗanda suka yi daidai, sannan kuma za a samu musu har ma da jiragen sama domin an tanadi wani asusu na kuɗi wanda za a tabbatar da cewa an samu kuɗi na harko ta hanyar rage haraji a ba 'yan sanda, na biyu ta hanyar duk wani kamfani na ƙasashen waje wanda ke hulɗa da Najeriya yana kasuwanci, mun ware wani kaso daga cikin ribar da suke samu wanda za a ɗiba a sa cikin asusun 'yan sanda, saboda mun tabbatar da cewa kasafin kuɗin da ake yi na Najeriya na yau da kullum ba zai iya ɗaukar nauyin abubuwan 'yan sanda ba.
Wani abu da ya ɗauki hankali a wajen sauraron ba a san shi ne batun cewa shugaban ƙasa ya zama mai naɗa sufetin 'yan sanda ba tare da kai sunansa majalisa, saboda a amince ko a tantance shi ba. Amma Sanata Abdulaziz Nyako ya ce babban kuskure ne idan an ba wa shugaban ƙasa wannan hurumin.
An yi wannan majalisa saboda rage ƙarfin shugaban ƙasa ne, shi yasa aka yi kowane democracy. Amma na ka sami shugaban ƙasa yana da ƙarfi, ba wanda zai iya ce masa abin da kai nan ba daidai ba, an koma dictatorship kenan. Kuma Najeriya ta ɗanɗana ta ada, da haka musamman aka yi wannan democracy aka raba abin kashi uku, aka abin da ake kira executive, aka abin da ake kira legislature wanda ita ce majalisa, aka kuma abin da aka kira alƙali. Amma idan shugaba shi ne mai yin doka, shi ne mai aiwatar da dokan ko, da kuma shi ne kuma wanda idan ya zama wato shi ne alƙali, to ai wannan ƙarfinsa ba sai make kowa ba. Da haka musamman aka yi wannan abu aka rage ƙarfin shugaban ƙasa, shi yasa aka majalisa.
Babban burin mahalarta taron dai shi ne samar da muhimman kayan aiki wa 'yan sandan Najeriya da za su inganta tsaro a cikin gida. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. To a yau ne babbar kotun jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta yanke hukuncin cewa Majalisar Dokokin jihar ba ta da hurumin yin bincike akan zargin karɓar rashawa da ake wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje. A kwanakin baya ne dai Jafar mawallafin jaridar Daily Nigeria ya fitar da hotunan bidiyo da ke nuna gwamnan yana karɓar rashawa. Shin yaya kuke kallon wannan lamarin hukuncin da kotu ta yanke a yau? Kafin mu buɗe layukanmu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Masozowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci,
kai ya rabu mina nake ci
idan dai kaga
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Hello, da wa muke magana daga Katsina?
Da Abdulsalam mai shayi fadan Karfi Kaduna State.
To Abdulsalam, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Ra'ayi na shine.
Hello, muna jinka.
Ra'ayi na shine gaskiya. Bai kamata rinka ma harkokin mulki kalansa ba.
To, kamar yaya kenan?
Kamar wannan majalisa da suke
ciki. Hello, wa muke da shi daga jihar Niger?
Abubakar ne daga jihar Niger.
To, Abubakar, menene ra'ayinka akan wannan maudu'i namu na yau?
To wannan maudu'i dai wannan babbar kotu ta jihar Kano ta yi daidai.
To, muna jinka, me yasa ta yi daidai?
Ta yi daidai saboda dama zargi ne kawai aka yi. Aka yi dama ba su tabbatar da gaskiya ba ne.
To, mun gode Malam Abubakar. Hello, wa muke da shi daga jihar Taraba?
Kuna tare da Abbaje Umaru ne daga jihar Taraba, Sarkin Baka Abbaje Umar.
To Umar Sarkin Baka, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Gaskiya na farko na ji daɗin samun ku da nayi a yau. Na kai shekara biyu ina neman ku, ban taɓa samun ku ba sai yau dinnan.
To mu ma mun gode, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Sai dai maudu'in ne ban dan fara kunne na ji ba, don radio yana hannun wani makwabci ne, ina so a gaya man a yi hakuri.
To mun gode, yau dai muna magana ne akan hukuncin da kotu ta yanke na cewa majalisar dokokin jihar Kano ba ta da hurumin bincikar zargin karɓar rashawa da ake wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje.
Yanzu aza wannan lamban ne ake kira a yi magana da yan gidan radio.
Hello, layi da yayi ban. Hello,
assalamu alaikum.
Amma alaikum salam, da wa muke magana?
Kuna magana da Bello Ahmadu Katsina.
To Bello, Malam Bello, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Alhamdulillah, ni da tsahibiyar ina kira musamba, amma yau na samu kuma maudu'in mu na yau. Alhamdulillah, na ji daɗin wannan kotun da ta dakatar da wannan binciken mutunci da ƙasƙanci ko da shugabansu. Saboda haka na ji daɗin da ta dakatar da wannan binciken da 'yan majalisa za su yi. Gaskiya tun da ba su tabbata su ma.
To mun gode Malam Bello. So daga Taraba bari mu koma Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Malam, barka da yammaci kuma ne muka barka da yake. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, kaga mu da mun abin da muke dubawa kenan a koda yaushe, mutanen jihar Kano su dauka cewa irin wayannan kazafi da ake wa shugaban su kaman gwamna Abdullahi Umar Ganduje, kaga ya nuna ya tabbatar da cewa ita wannan kotu ta yi abin da ya kamata. kuma ya kamata fa su mutane su waiwaya ba su duba ta gari shi wannan Jafar Jafar din fa yayi wa shekaru ya zo yau mai martaba sarkin Kano a gaci wannan sunan Islami da sunanki kuma gashi yanzu ya zo yau wannan shi dan haka ni wannan kotu ta yi min daidai kuma muna fatan su irin mutanen jihar Kano ya kamata su rada irin waɗannan mutane masu kazafi su rika cire su daga cikin al'umma ko kuma a hukunta su a musu hukuncin da ya dace kuma wannan kotu Allah ya saka mata da alkhairi kuma muna fatan al'ummar jihar Kano za su yi watsi da irin wannan zargi da wannan Jafar Jafar yake kazafawa manyan mu na jihar Kano kace ne muka fata alkhairi Allah ka kiyaye mu Allah ka raba mu da son zuciya.
To mun gode Alhaji Musa Garo wa muke da shi daga Kaduna.
Sunana Yawu Suleiman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Yawu Suleiman menene ra'ayinka dangane da maudu'in
mu? Ni da Allah ni ra'ayina ban ji daɗin dakatar da wannan bincike da ake yi ba. Saboda in ka lura da al'amarin Najeriya bangare biyu ne dama yake la'anta Najeriya. Bangaren shari'a siyasa ya shiga ciki. Bangaren harkan ilimi ya dakule. Yau inda za a ce bangaren shari'a ya gyaro. Shi yasa mu kanmu yan kasa muna cewa da lauyoyinmu da alƙalanmu kashi 70 barayi ne su suke la'anta ƙasar nan. Kuma ita majalisa tunda har kotu ta yanke shawaran cewa ba ta da hurumin bincika shi. To amma in har wannan majalisa ba ta zama majalisar banza ba to ta tsige ainihin gwamna Abdullahi Ganduje. In ko ba ta tsige shi ba to gaskiya ni ba su burge ni ba wallahi sun zama to ka a dakiyar lami babu cis.
To mun gode Malam Yawu Suleiman. Wa muke da shi daga jihar Kebbi? Hello?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Kana magana da Asiya Muhammad Sabon Kawo.
To Asiya, menene ra'ayinki dangane da maudu'in mu na yau?
To wannan gaskiya wannan kotu ta yanke wannan hukunci ya ta kyauta Allah ya saka da alheri. Mutane kuma su dinga bincike a kan kazafin da ake mutane kan su dinga yanke hukunci. Ba tare da bincike ba a tashi lafiya.
To mun gode Asiya daga jihar Kebbi yanzu bari mu koma Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Bello Sokoto ne.
To Bello Sokoto menene ra'ayinka?
A gaskiya wannan kotu sun shiga siyasa. Kotu sun koma siyasa. A kama gwamnati da wannan laifi iri-iri. Amma saboda yana da jam'iyya ta gwamnati. A ce a dade abu da ƙarfi da yaji ko ana yaki da shi.
To Malam Bello zargi dai ko? Ana zargin sa dai ba kama shi akai da laifi ba.
Eh ana zargin shi hoto gashi kowa ya gani kirkiri wallahi wannan abin bai dannuwa. Sai dai a danna shi da ƙarin mulki amma gaskiya wannan abin tsakani da Allah in aka soke wannan abin ko tana saraka to ba shari'a ba doka a Najeriya. In ce inda kana da siyasa kana da ubangida a sama a ce ku zai kuka ya kyale kotu wallahi ba siyasa kun ba ya ki da canci kai ake yi wallahi yau da ni kawai na gode Bello Sokoto.
To mun gode Bello Sokoto daga Kaduna bari mu koma jihar Kebbi. Wa muke da shi daga jihar Kebbi? Hello. To layi yana dan mana tangarda dai. A yau dai maudu'in namu wanda muke tattaunawa akai shine wanda za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shine akan hukuncin da kotu ta yanke na cewa. To ga wani kira nan mun samu daga jihar Kano. Wa muke da shi daga jihar Kano?
Assalamu alaikum dan Abubakar Bakarfa Dogwa local gamban jihar Kano.
To Malam Bello menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i namu na yau?
Ra'ayina shine kamar yadda mai magana ya faɗa a baya gaskiya kotu sun koma siyasa. Idan kana jam'iyya ta gwamnati ba za a bincike ka ba. Idan kuma kana jam'iyyar adawa ne za a ci gaba da binciken ka. Gaskiya wannan bai daidai ba, ba sa ci gaba da bincike a tabbatar da gaskiyar lamari shine.
To mun gode Malam Bello daga Kano. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 3 na yamma ne da minti 54. Wato karfe 9 da minti 54 agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kasar Masar ta ce ta fitar da hannunta daga takarar neman karɓar bakuncin gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar baɗi ta 2019 inda ta ce ba za ta ƙara jayayya da wata ƙasar Larabawa ba. Hukumar ƙwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF tana neman sabuwar kasar da za ta karbi bakuncin gasar bayan da ta karbe wa kasar Kamaru a makon da ya gabata. Kasar Morocco na cikin masu neman damar ta karbar bakuncin gasar, yayin da ita ko hukumar ta CAF ta ce za ta hanzarta shirin samun kasar da za ta karbi bakuncin gasar da ake sa ran somawa a watan Yuni. A ɗaya bangaren kuma, kasar Ivory Coast ta ce har yanzu tana nan daram a zaman kasar da za ta karbi bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2021. Hukumar kwallon kasar ta jaddada cewa hukumar kwallon nahiyar Afirka wato CAF bata fito ta taba gaya mata ko kuma gwamnatin kasar ba cewa da akwai yiwuwar canza bagiren gudanar da gasar ta shekara ta 2021 ba. Hukumar dai tana mai da martani ne akan wata zantawa da shugaban CAF Ahmad Ahmad ya yi a wani gidan talabijin, inda ya ce kasar Kamaru da aka karbe wa karbar bakuncin gasar ta baɗi ita ce za ta karba a shekara ta 2021, yayin da ita kuma Ivory Coast za ta karbi bakuncin gasar ta gaba a shekara ta 2023. A zantawar, Ahmad ya kara da cewa an yi matsayar ne saboda la'akari da cewa ita ma Ivory Coast bata shiryawa karbar bakuncin gasar ba a shekara ta 2021. To sai dai kasar ta Ivory Coast ta musanta haka, kana ta ce bata sami takarda ko wani sako da ke shaida mata hakan ba. A matakin duniya kuma, kasar Qatar ta musanta rahotannin da ke cewa tana tattaunawa da wasu kasashe makwabtanta domin yiwuwar hada gwiwa domin karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022. Shugaban kwamitin shirin karbar bakuncin gasar na Qatar, Nasir Al-Khatir, ya ce duk da yake shugaban FIFA Gianni Infantino na fatan so ma aiwatar da sauyin kara yawan kasashe waɗanda za su halarci gasar ta shekara ta 2022 daga 32 zuwa 48, babu gaskiya a cikin rahoton cewa wai suna neman tallafin wasu kasashe. Sai dai Infantino ya ce muddin karin yawan kasashe ya tabbata, hakan na nufin cewa za a fafata wasanni 80 a gasar sabanin 64 da ake yi a baya. Akan haka, dole makwabtan kasar su karbi bakuncin wasu wasannin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Alhamis, dangin George Herbert Walker Bush na ban kwanan ƙarshe da shugaban Amurka na 41 a wata jana'iza da aka yi a garin Houston da ke jihar Texas. Jirgin da ya dauki gawar tsohon shugaban daga Washington ya isa birnin Houston da yammacin jiya Laraba. Bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Yemen sun hallara a Sweden a wani sabon zangon tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar wanda aka kwashe shekara hudu ana yi. Rahotanni sun nuna cewa rikicin na Yemen na gab da jefa ƙasar cikin matsalar yunwa. Rikici ya ɓarke a tsakanin manyan hukumomin zaben ƙasar Afghanistan biyu kan sakamakon zaben majalisu da aka yi a watan Oktoba a birnin Kabul da kewaye. Hukumar da ke sauraron koke-koken zaben mai zaman kanta ta soke dukkanin kuri'un da aka kada a lardin Kabul saboda a cewarta an tafka magudi da karya ka'idojin zabe. Wata babbar kotun Rwanda ta wanke shugabar 'yan adawa Diane Rwigara daga tuhume-tuhumen da ake mata kan zargin yin damfara da haddasa rikici. A watan Satumba 2017 aka tsare Rwigara, wata ita ce jigon 'yan adawan ƙasar.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa, da Julie Reyes Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyan mu Coral Muhammad Hafiz Baballa ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.